사랑구 스튜디오 가랑구 다리아의 나인니제 사랑구 스튜디오 가랑구 다리아의 나인니제
ƙarfe 5 da minti 30 masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalle marhaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanun su A cikin muhimman kan labarun za ku yi cewa haɗin gwiwar lauyoyi masu kare sojojin da ake tuhuma da yunkurin juyin mulki a jiya sun kira wani taron manema labarai Magajin garin Gunduma Torodi ya yi raskunan harin da aka kaiwa wato gendarmomi a garin Kokoluku da ke cikin yankinsa. A rahoton muna musamman za mu leƙa ne a Gunduma Tanut da ke cikin jihar Zandar dangance da lalacewar hanyar kwalta da ke tasowa har ta je birnin na Zandar. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A jiya da Maritini gamayyar lauyoyin waɗanda suke kare sojojin da ake tuhuma da yunkurin juyin mulki suka kira wani taron manema labarai domin bayyana hujjojin da ya sanya suka ƙauracewa ɗakin shari'a a yayin da ake tsakiyar shari'a. Ga abin da ɗaya daga cikin lauyoyin Sumana Aliyu yake shaidawa, Samna Aliyu yake shaidawa Gungu Muhammad Dantani.
A yayin da aka fuskanci rishin daidaito a shari'a, idan wani bangare ya take ka'idodin tafiyar da shari'ar da ke baiwa wancan bangare damar kare kansa, kuma a lokacin da mashari'anta ta ce ba ta da ƙarfin iko a gaban wani bangare, kamar kwamishinan gwamnati, idan lauyoyi suka amince suka ba da kariya cikin wannan yanayi, ina jin sun saba wa rantsuwarsu, kuma matsalar daga gare su ne. Kamar yadda Batune Barke ya faɗa, mun fita ne domin ba a bin ka'idodin da suka dace.
Tuni lauyoyin sun buƙaci kotun tsarin mulki da ta shiga tsakani wajen yanke hukunci. Gidauniyar tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da UNICEF a cikin sanarwarta da ta wallafa ta bayyana cewa sun gudanar da ayyuka da dama a cikin yankin jihar Difa domin yaƙar cutar nan ta hanta cewa da hepatitis A da aka samu wadda ta halaka wadda wato mutane 2000 da 'yan kai ne suka kamu da cutar kuma ta halaka mutane 39. A cikin shekara ta bara ta 2017 ga rahoton Gungu Muhammad Antani.
Asibitin Difa Ingigimi Boso mai nasarwa gundumar yada Ngurti su ne bayyanar wannan cuta ta shafa mata musamman masu juna biyu ko wanda bayan sun aihu su ne suka yi kamuwa. A cewar UNICEF ma'aikatan asibiti da abokan hulɗa na ci gaba da fafutukar kawo nau'i ga murƙushe wannan alloba ta cutar anta mai lamba A a cikin yankin inda suke gudanar da bincike da sanya maganin tsaftace ruwa da kwarkware magudanar. Rahoton ya bayyana kimanin iyali 72 ne aka wa kwarkwarar yashe makewayin da suka cika. An kuma shirya ranaku na gayyashara kuma an kwarkware bidonnin ɗaukar ruwa 68,000 inda kuma aka sauya ma wasu magidanta bidonnin ɗaukar ruwa 41,000. A faɗar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya, jimillar tallafin da aka tanada na gudanar da wa'annan ayyuka ya jibinci miliyan 305 na sefa, amma miliyan 235 kadai aka samu hannu kashi 77% na bukatun da za a zarta.
A yau da safe ne aka kaddamar da wani tsari a cikin tsarin bunƙasa masana'antu tsarin da ya samu tallafi daga wata ƙungiya ta ƙasar Italiya haɗin gwiwa da ƙungiyar duniya da ke kamawa baƙin haure OEM. Wannan tsarin dai ya shafi jihohi kamar Yamaitawa Zandar ne wanda zai laƙume kuɗaɗe da suka kai miliyan 260 na sefa. Ga abin da wakilin OEM yake shaidawa Habibu Garba a lokacin da aka kaddamar da wannan cibiyar.
OIM da ƙasar Italiya za su taimaka wa gwamnati da matasa 'yan Nijar tallafi na kuɗi bisa ga haɓakar tsarin ƙirƙiro kamfuna a ƙasar Nijar da kuma fifita ɓangaren arziki da girkin samar da aiki, ba da horo ga aikin hannu da fusa'a mai baiwa matasan 'yan mata da samari hanyoyin ƙirƙiro kamfuna a ƙasar Nijar. OIM tana kawo agaji ga baƙin habre. Shugaban gunduma Ide ya bayyana dubara mai fa'ida da za ta ƙara damƙo ga ƙarfafa shigar da matasa cikin yanayin ɗaukar yaunin kansu da kansu a cikin yankunan da aka ƙididdige. Wannan furojen zai ba da damar tallafawa kamfani 40 na matasa da suke daman sun girku da zubin sabbin kamfani 40. Zai kuma ba da damar baiwa ɗalibai 360 horo don ƙarfafa musu masaniya bisa sassa mahi inganci ya kuma ƙarfafa zubin buɗi ga kasuwa cinikayya.
Wani gendarma ɗaya ya rasa ransa, wasu sun shakkata wannan shine sakamakon harin da waɗansu da ba a tantance ba ɗauke da makamai suka kai a garin Kokoluku iyaka da ƙasar Burkina Faso a daren Litinin 22 ga watan Janairu da muke ciki, garin da ke da tazarar kilomita 115 daga gundumar Torodi da ke cikin jihar Talabiri. Magajin garin Torodi Ibrahim Shibo ya buƙaci al'ummar garin da su ba su haɗin kai domin samun nasarar tafke maharan. Ga abin da yake shaidawa Adama Dawaki a yau da safe a yayin da ta tuntuɓe sa ta wayar tarho.
Gaskiya ne an kawo hari, jami'in gendarma ɗaya ya rasa ransa, wani ɗayan kuma ya ji rauni, kuma an kai shi babbar asibitin Yamai. A halin yanzu babu mai iya cewa ga yadda suka yi suka kutsa can. Abin da dai muka sani shine cewa wajen ƙarfe 10:11 na dare ƙarar waya ta tada mu daga barci, aka ce muna an kai wa gendarmomi hari a Kokolu. A cikin garin ba wani farar hula da ya ji rauni. A halin da ake ciki ƙura ta lafa, mutane na gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba. An riga an ɗauki mataki, kowa na ƙoƙarin samun labari domin gano inda suke. Muna kira ga al'ummar Nijar da ta Burkina Faso domin can kan iyaka ne.
A ci gaba da kawo gyaran fuska a fannin daidaita sahun ma'aikata da kuma fannin kuɗin gwamnati, ministan Kwadago ya shirya wani taron gyaran fuska a wani kundi wanda zai ba da damar ƙidayar tantance ma'aikatan gwamnati a cikin tsari na na'urar zamani. Shin ko menene wannan ƙididdigar ta ma'aikatan gwamnati ta ƙumsa? Sai Abani Abdulrazak mai kula da shirin ya amsa yana mai cewa kamar haka.
Wannan aiki ana shirya shi ne sabili da a san adadin ma'aikata na gwamnati kuma a ina suke aiki a cikin duk faɗin ƙasarmu ta Nijar. Kuma kamar yadda ka faɗi, za a yi ƙirgon ne da ayyuka na zamani, ana ce mishi biometry, banda a sani a tabbata kai ne ma'aikacin, za a ɗauki imprint ɗinka da wayansu abubuwa, shi ne abin da ake ce ma abin zamanin. Kuma wannan taro da muke yi ne tattaunawa ne na duka waɗanda suke cikin wannan aiki, na su kawo gudunmuwarsu da yadda za a tsara zaɓen, yadda za a yi a samu a yi shi tun daga ayyuru har zuwa gegime ko ina a cikin ƙasar Nijar. In Allah ya yarda, duk inda ma'aikacin Nijar yake za a je a yi resansan shi. Kuma haka zai sa ministerkin ma'aikata function public da ministerkin kuɗi na finance za su yi aikin su buskan taimaka masu ma'aikatan cikin aikin su da kuma wurin albashin su.
Daftarin kasafin kuɗi na shekara 2018 da aka fara aiki da shi a cikin wannan wata na Janairu ya fara tasiri a kan farashin sifiri, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Ruqayyah Abdulrahman wanda Asumani Shina da Gungu Muhammad suka fassara.
Amadu mutum ne da ya saba yin balaguro tare da motocin kamfanin Al'iza, yau ya zo ne domin sayan tikitansa na yin balaguro daga Yamai zuwa Maradi, kuma sai ya fuskanci cewa an yi ƙarin farashi a kan tikitan nasa.
Yanzu na zo in ciri tike, aka ce mini an ƙara kuɗi. Mun ba mu sani ba, ni zirga-zirgar kai da kawowa nake daga nan zuwa Maradi. Yau na zo an ƙara kuɗi, yanzu jika 13 ne ake biya, da can jika 10 ne. Kamata ya yi kamin su ƙara kuɗi su sanar da mutane, saboda mu kiliyan ne na yau da
kullum ya waje ba su sanar da mu da cewa sun ƙara kuɗin tiketi.
Shugaban wannan kamfani Musa Allabi ya yi bayani dangane da dalilan ƙarin farashin.
Wannan lamari ai baya da wani mamaki, ya danganta ne da dokar kasahin kuɗi ta shekara 2018. Lissahi ne da ya shiga fannin lahun da aka aza ta TVA, akwai ta kashi 19/100 da ake aza $40 bisa kowane tike na fasinja, akwai droit de sortie, akwai lahun bisa kan harabobin motocin zirga-zirga, jimillar rukani bisa tsohon farashi na tike. Ba kuɗi ba ne mai shiga cikin asusun kamfanin mu, cikin asusun gwamnati ake zuba su. Kilan ɗin suna da labari domin suna zuwa yankar tike, wasu suna ganin yayi tsada sai su tafi su, wasu kuma suna cire tiken nasu.
Ana iya cewa daga yanzu dai masu bulaguro sun sami haske a game da ƙarin farashin tikitan bulaguron.
Wata ɗaya bayan shagulgulan sallar 18 ga watan Desamba da aka gudanar a birnin Tawa, yanzu haka waɗansu ayyuka da ba a ƙarasa ba an fara yin watsi da su. Misali, katange wata makaranta da ke cikin birnin na Tawa, inda shugaban makaranta ya muna ƙarin bayani akan abin da yake so a yi musu.
Game da wanga kulocin ko kewaye da zance da aka so a yi na Tawa Sakola, hanzu dai mu na shiru muke gani. Lalle kuma dan guntun gina da ke gare mu gashi an bige shi, yanzu gashi yaran mu expose ko ina shigowa ake yi. Muna tsakakkur sai ga kato ya biyo ya huce, ko kuma mu rantsara da wata bukata zuwa dushe ka tattar da wani kato ciki, kaga wannan bai kamata ba. Ginan nan fi sabilillah in akwai hali a zuwa a kama mana a yi mana ta da wuri. Wurin ga ya zan kaman matatara ce, in dare yayi ba abin da bai shigowa nan wurin, sai aikin banza su yi ta. Yau sata zo su aje mana da samu tarda, yanzu haka nan ina da aje da salula da wasu kwambagani da aka sato aka zo ne aka aje mana. Ga masu iko a gagwata gina ga a yi mana ita, muna da matsaloli sosai.
Gaskiya muna kikin hatsari local inga, muna kikin security gami da ginin ga da an ka hoshi. Masu moto sun gudo sun shigo ko ina hanya ke ana iya shigowa. Babban lokalki.
Tun a ranar 17 ga watan Janairu da muke ciki ne, wata cibiya mai suna Oasis ta bude kofofinta a nan Yamai. A cewar daraktan wannan cibiya ta Oasis wato Salami, gurin su shine dafawa mata da suke son bude kamfani da kuma waɗanda suke cikin kamfanin suke son su ƙara ƙwarewa. Ga abin da yake cewa, alhakikanin gaskiya za mu janyo ra'ayoyin mata masu kamfanoni ko kuma masu son kafa kamfanoni domin su zo a cikin wannan cibiyar su samu horo ta yadda za su tafiyar da kamfanin da ma ƙara gogewa da kuma yaya za su tallata kayayyakinsu. A cikin wannan cibiyar dai za mu bayar da wani horo kyauta, akwai kuma wani horo wanda ake biya. Idan na ce biya, to za mu dubi iya ƙarfin waɗannan mata ne a kan ayyukan da suke yi. Hanyar kwalta, idan muka shiga a cikin rahoton muna musamman, za ku yi cewa hanyar kwalta ta gunduma Tanut da ke cikin wato jihar Zandar ta lalace sosai, lamarin da ke haddasa hatsarin mota da kuma hana matafiya samun sararawa a lokacin da suke tafiya su da ababen hawa. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilin muna Tanut ya shirya muna, sai mu saurara.
Hanyar kwalta mai tsawon fiye da kilomitoci 235 da ta hada birnin Zandar da iyakar arewacin departama ɗin Tanut an fara aiki da ita ne shekaru 32 da suka wuce. Akan wannan hanyar ta fara taɓarɓarewa wajen shekarar 2003, an samu munanan hatsarurruka 18 a bara, waɗanda kuma ake shari'a a kansu a cewar masu kula da wannan al'amari. Hanyar dai tana tattare da ramu, domin kawo sauƙi ga masu amfani da ita an tafiyar da waɗansu ayyukan cike ramun. Amma tun shekaru 3 da suka wuce ba wani ƙoƙari da aka yi na gyaran hanyar, kuma hanyar ta lalace sosai. Yahuza Sufiyanu shi ne direban motar ɗaukar marasa lahiya ta asibitin Tanut.
Dan malati cikin wahala yake, kai direba cikin wahala kake, mota kanta cikin wahala take. Tahiyar da ake gashi na rabi bisa hanya rabi bisa kwalta, cikin tsohon hanyar ka kuma bisa kwalta, kwaltar kanta ma ba biyuwa za ta yi. Rabin ta bisa jangalgari, rabin ka bisa kwalta. Muna zuwa garin zaka koma, ka ji a diwa maka mota. Yanzu aka ba da motoci a nan wajen Tanut, aka ba da motoci a can wajen Yami, sai ga mota ta Tanut ta yi tsohon shekara 3 wanda bai kai ba a cikin shekara guda.
Rashin isassun hanyoyi masu inganci ko shakka babu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke da baibaye ci gaban harkokin sufuri, tattalin arziki da na al'ummar yankin. Waɗanda ke da hanzari a harkar sufurin tsofin motoci ne suke sakawa kan wannan hanya. Motocin dakon kaya suna cikin matsala kullum, yayin da masu kayan ke kasancewa cikin damuwa. Malam Muhammadu Baragaji ya yi bayani bayan da ya bulaguro akan hanyar.
Hanyar kai in ka tashi wani wurin gara a ce sahara kake tafiya don saboda ganto ya rihe banda inda ke da gargadan babu kwalta in aka yi gagarf kamar dai ka fari. Yanda nake ji yanzu kamar an daddaka mini sanda kawai yanzu in na je sai a min ruwan zahi sai in sa sabar.
Gyaran wannan hanya shine abin da ake jira kafin nan masu amfani da ita ba su da zaɓi sai jurewa matsalolin da suke fuskanta.
Rahoton wakilin Bubakar Yaro kenan na Tano kuma har ila yau dai dangance da wannan wato hanyar da ta lalace a wajen wani taron majalisar ministoci sun miƙa kira na neman waɗanda za a bakon gida domin yin wannan hanya ta Tano.